kasa miya da alkhairi kar miya da zamba
Masu sauraro assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya Halima Abdurrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo Madalla to a cikin shirin namu da wannan lokaci zamu kawo muku ƙarin bayani da misalai akan yadda shaida mara kyau a yanar gizo wato negative online word of mouth a turan ka iya zama babbar matsala idan duk wanda lamarin ya shafa bai dauki matakan da suka dace ba akan lokaci kamar yadda za ku fara jin bayani daga bakin Yusuf Salisu Funtuwa wanda shine shugaban kamfanin Vision Pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su riga tafi da al'amuran su don samun cigaba da aikin bada shawari na miya kan zautan su
ran bada misalin wasu daga cikin sheda mara kyau da ke faruwa yanzu a bisa na gizo wanda kuma su kamfaninnukan da ake musu da yake suna da wani tsari na musamman wanda suke kokari su gyara shi suke daukar da matakan da ya kamata inda zaki lura idan kika je bisa yanar Twitter misali zaki ga shugaban bankin Nigeria na Central Bank an je an sanya wani labari yana tafiya na tafiya to a cikin wannan comment section din nan zaki rika ganin mutane suna zuwa suna cewa Access Bank sun rike masa kudi UBA sun rike masa kudi da sauransu kin ga wannan ba karamin sheda bace mara kyau saboda dama idan aka rike maka kudi ko kuma ka samu matsala da bankinka can babban bankin Najeriya kake kai kara amma ya ci bankin naka tare idan bai maka daidai ba to su kuma bankunan za ki ga suna dawowa a nan daidai wurin kasan inda mutum ya wannan comment suna ce mashi da Allah ya hakuri ya duba inbox din shi da abin da suka yi akan matsalar shi da sauran to me ke faruwa anan akwai yiwuwar customomi su yi maka shaida mara kyau a bisa yanar gizo sakamakon wani aiki da kamfaninka yayi musu ko kuma kaya da suka saya wurinka amma kuma yadda za a yi ka taimake kanka kuma wanke kamfaninka a bisa idanuwan mutane a bisa wannan kafafan sada zumunta shine ka rika bibiyar duk inda kake tunanin abinda ake cewa touch point inda customomi da sauran jama'a suke mu'amala da kamfaninka a bisa yanar gizo ko kuma suka kira sunan kamfaninka dadin ahwanin ita yanar gizon ki nan lokaci dai mutun zai maka sheda mara kyau kuma yana so duniya ta san da kai yake sai yaje yayi mentioning dinka shine zai kirawo sunanka a yanar gizo kenan to kai kuma da yayi mentioning dinka duk inda kake a duniya zaka gani zaka ji an ce a bisa Twitter wani yayi mentioning ɗinka ya ce kaza kan a Facebook ne duk inda akai za a turo maka notification kuma zaka gani to in kai ne ke gudanar da kamfaninka kake mu'amala to abin da ya dace shine ka haje da abin da kake yi ka je ka duba korafin shi kai kokari ka rubuta sako mai dadi ko kuma ba shi hakuri wannan zai sa mutane su gane cewa lalle kamfanin naka da kake gudanarwa ka damu da shi kuma kana da kyakkyawar mu'amala to duk abin da yake so ya jingina ka da shi in Allah ya yarda zaka mutane sun yi kokari sun yi maka adalci
kazalika akwai wata dabarar mayar da martani kai tsaye idan aka tsinta cikin matsalar sheda mara kyau ta yanar gizo wato digital response strategy na manyan kamfanoni ke amfani da ita wajen shawo kan matsalar akan lokaci inji Yusuf Salisu Funtuwa
in kuma kamfani ne babba akwai abin da ake cewa digital response strategy shi wannan team ne na musamman ma kamfanin yake kirkira akwai ma manhaja ta musamman wanda take yin abin da ake cewa social media listening zaka sanya duk irin kalmomin da mutane za su iya kira wanda suka shafi kamfaninka kuma wannan ba kamfanin ka kare ake yi mashi ba har ma manyan 'yan siyasa da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu a NGOs da sauransu suna yin wannan digital response strategy din saboda irin muhimmancin da sheda mai kyau da mara kyau kake da shi a bisa yanar gizo wanda za su kirkiri wannan team din su rika yin wannan aikin ita wannan software din tana sauraren yanar gizo duk inda aka kira sunan kamfaninka ko a bisa podcast ne ko a bisa YouTube ne ko a bisa blog ne ko video ko audio ko text daga inda aka kira wannan keyword din da ka sa a cikin software din za ta dauko link din ta so ta sanya maka a bisa wannan manhaji zaka bi tracing din ka je ka gani aka ce ka dauki matakin da ya dace to a takaice dai ya kamata mutane su fahimci cewa shedan nan mara kyau a bisa yanar gizo tana da muhimmanci a kula da ita wani lokaci idan abin yayi tsanani sosai matakan da ake dauka shine kayi kokari ka samu ka gina mu'amala da mutanen da ake cewa influencers a social media saboda technically abinda influencer yake yi a bisa yanar gizo shine word of mouth marketing saboda recommendation yake yi ko kuma endorsement ko kuma wani abu wanda ya shafi haka to idan kai ka samu matsala ta sunan kamfaninka a bisa yanar gizo kuma ta tafi da sauri ta yadu to abin da yafi dacewa kai shine ka samu ka mu'amalanci mutane waɗanda suke da mabiya sosai a bisa yanar gizo ka gina alaka da su ka incentivizing dinsu akan duka business dinka da products dinka da services dinka ya zama na cewa dai alaka ce mai nagarta ka gina da su kuma kai kokari ka ga yadda za a yi su taimaka maka wurin yada sunan kamfaninka da kuma wurin kauda wannan sheda mara kyau wadda su mutane suke zuwa suna yi maka sannan kai kuma ka kiyaye kuma ya kamata a rika bibiyar abubuwa ko sheda mara kyau ko duk abu da ya fito ka je kai written din shi da ba a bari abu ya taru ba sannan a fara tunanin ya za a yi
mai horaswa ga kananan yan kasuwa ta yadda za su yi amfani da kafofin sada zumunta wajen bunƙasa kasuwancinsu da kuma yadda za su rika samun kuɗaɗen shiga ta kafofin Zainab Umar Baffa ta yi bayani akan yadda yan kasuwa za su rika kwantarwa abokan cinikayya su hankula idan aka samu sabani
to wannan tambayar gaskiya ta yadda za a yi yan kasuwa su yi kokari su kwantarwa abokan cinikayya su hankali idan sun samu irin wannan negative comment din da negative abubuwa a kafafin sada zumunta shine na farko za su fito fili su bada hakuri game da abin da ya faru za su iya yin video ko kuma su posting su bada hakuri ga abin da ake zargin su da shi ko kuma abin da suka yi in har sun yi laifi din su posting su bada hakuri saboda yin hakan zai sa mutane wanda suke kokari su siya abu a gurin su zai sa su dan ji sauki to tunda har sun fito sun bada hakuri ya tabbatar da cewa like kuskure ne kawai to kuma kuskure dan adam yana kuskure ko a business ko ba a business ba sannan kuma abin da za su iya kada yi domin kwantawa abokan cinikayya su hankali shine za su iya dan basu wani abu da ake kira ko incentive haka misali za su iya dan basu wani kyauta ko su basu wani rahusa na abin da za su zo su siya a gurin su ko su dan basu free delivery ko kuma wani abu da kyauta wanda zai dan kara kwantar musu da hankali da zai sa su ci gaba da mu'amalar kasuwanci da su insha Allah
sannan Dr. Suleiman Zakariya dan asalin Najeriya mazaunin birnin Manchester dake kasar Ingila ya bada shawarwari ga kamfanoni masu mu'amalar cinikayya a kafofin yanar gizo
ya kamata su kafofin cinikayya su san mutuncin dan adam su kuma sanin cewa shi daukan ma'aikaci da ya dace yana daga cikin bunƙasa irin waɗannan kafofin cinikayya idan ka dauki mutumin da ya dace wurin aiki zai iya bunƙasa al'adu da kuma halayyan kamfaninka wurin cinikayyan nan sannan kuma har abokanan ciniki su yi sha'awa su ji cewa lalle ya kamata yayi su ma sai su toma maka marketing suke faɗa wa wasu cewa idan abinci kake son saya kamata yayi ka garzaya gidan abincin su wane da wane saboda suna da karamci sannan kuma suna mutunta abokanan cinikin su kuma akwai buƙatan kuma su irin waɗannan kafofin siyar siyarwa suke horar da ma'aikatan su a wurin inganta customer relationship din su sannan kuma su wanda suke jagoran irin waɗannan masana'antoci ya zamanto sun kware a harkan kasuwanci ba kawai yanda mutane suke shiga harkan kasuwanci kai tsaye ba tare da suna da wani experience ba
sannan shawara da zan iya bawa masu masana'antoci ta yanar gizo shine su kula da kyautatawa abokanan cinikayyan su saboda shi abokin ciniki a koda yaushe sai an daraja shi kuma sai an nuna mishi cewa lalle ana kaunar sa a wurin siya da siyarwa ko da ta yanar gizo ne da ba a kai tsaye ba
bincike ya yi nuni da cewa kusan dukkan yan kasuwa ba su da wani iko akan abin da abokan cinikayya su za su iya faɗi a game da yanayin da suka ji ko na daɗi ko mara daɗi bayan mu'amalar kasuwanci da su idan ana bibiyan al'amura za a iya gano cewa shafukan bada shaida kamar su Yelp da Travelocity na cike da shaida mara kyau daga abokan ciniki wasu lokuta ma abokan gaban kasuwanci ga kamfanoni lamarin da masana suka ce ire-iren waɗannan ra'ayoyin ko shaida na yin tasiri matuƙa gaya wajen kamfanoni su samu matsala da sauran jama'a da ke son mu'amala da su har ya kai ga rufe kamfanonin to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
kai har kayan ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba ka